يا الله يا الله مهوكا الله نيكي لين روكا باروكيكا تهتو بيبا كودا مها تنبيا نيكيدا كودا مها تنبيا نيكيدا
Masaurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau a Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2022 a wannan shekara mai karewa shirin domin iyali ya tabo batun cin zarafin mata a cikin gida bayan mutuwar wata fitacciyar mawaƙiya a Najeriya Osinachi Nwachukwu wadda ake zargin mijinta da gallaza mata azaba da kuma kashe ta lamarin da ya ƙara jaddada cewa ba mata marasa ilimi ko kuma marasa galihu kaɗai ke fuskantar cin zarafi a cikin gida ba. Bayan auko wannan lamari, shirin domin iyali ya zanta da ministan harkokin mata Paulin Talin da kuma Mustapha Suleiman wani ɗan fafutuka kan wannan lamari a tattaunawar da wakilinmu Madina Dauda ta jagoranta.
Zuciya na da nauyi, ina cikin bakin ciki kwarai da abubuwan da ke faruwa kuma har yanzu duk da kokarin da muke yi na wayar da kan jama'a na tabbatar an shawo kan wannan damuwa amma kaman karuwa take. Maganan cin zarafin mata da kuma shanin fyaɗe ta yawa. Na cin zarafin matan nan a gurin aiki ne, a gidaje ne, wasu wanda ya kai har ga rasar ran matan nan. Mace ne mai kwazo ba wai mace ne wanda ta zauna tana jiran sai abu daga gidanta ya bata na ce da gida ba. To ita wannan gospel singer ce Osinachukwu Nwachukwu, mace ne mai murya da Allah ya bata baiwar murya kuma tana kokari a wannan fanni kuma ana biyanta tana samun fita kwarai. Amma wannan mai gidan Mustapha ce ba zama ba ma mutum bane, zan kwatance shi da dabba domin yadda na zauna da ƴaƴan na yi bincike na ji irin halin da yaran nan ke ciki da uwarsu har ya kai na mutuwa. Wato kin je har gidan? Je har gidan na yi awa hudu a gidan. Na ji labarin na ran Lahadi ban yi bacci ba, na tura protocol na nake a je a duba a tabbatar da gidan. Na samu address na bashi aka je aka duba aka dawo cewa yana nan. Na ce yana nan a zaune? Na ce bai isa ba. Maza na sa aka ce yan sanda aka je aka dauke shi. Allah ya sa kanni ita marigayi ita ma shi ma ya zo da yan sanda aka dauke shi. To domin zaman shi a gidan ya takure ƴaƴan yana da yara hudu da ita. Na rasa yadda a cikin wannan halin matan nan ta zauna har ta zuba mishi ƴaƴa hudu duka cin zarafi. Cin mutunci zai dake ta ya jefa da ita a waje da dare. Za ta kwana a waje a wani gini da ba gama shi ba, a nan za ta kwana. Da safe ta dawo ta zo ta durkusa tana roƙon shi, tana iyo tana roƙon shi ya buɗe mata kai ta shiga. Ta durkusa ta roƙe shi, abin da ya ba kamar lafiya ba. In na ta fa, ya zai kulle sa ɗaki ya dake su, in ta zo ta ce za ta raba su, ya haɗa ta da su ya dake su. Ta je ta yi report na person ta, wai person ya zo ya mishi magana ba canji har ya kai na mutuwa. Ya raba ta da iyayenta da ƴan uwanta, ƴan uwan ba da ma su zo gidan, ba ta da yanci ta yi waya ma wani. Ya karɓi wayar da shi ne yake komi, in ta je ta yi wakan za ka biya ta shi zai karɓi kuɗin, in za ta transfer ne ma into account sai dai a sa account din shi, ba ta isa ba, ba ta da nata account, komi tana hannun shi ne. To damuwa na shi ne dalilin mene mace za ta zauna a cikin irin wannan gida ana cin mutuncinta, ba ta fita ta nemi hanyar tsira ba, ta zauna har ya kai ga ranta. To yanzu ta mutu ta bar yara hudu. Wannan miskacin kuma ba wai aiki yake yi ba, ba abin da yake yi ita ne mai shaida gida, ya karɓi kuɗin sai abin da ya za mai bata. Ina kuka da babban murya a madadin matan Najeriya gaba ɗaya cewa ina so a tabbatar an yi hukunci nan ba tare da ɓata lokaci ba. Muna so gaskiya ta fita, muna so kuma a hukunta shi bisa ga dokokin ƙasa domin ya zama izina wa sauran mazaje masu irin wannan hali. Mustapha, bari zo gare ka, kai magidanci ne, kana da mata da ƴaƴanka, me kake ganin yake sa maza ɗaukan irin wannan hukunci na cin zarafin matansu su yi musu duka har a kai ga rasa rai?
Hajiya Madina, abinda zan iya cewa yana daga cikin abin da yake kawo irin wannan matsaloli a tsakanin ma'aurata maza da mata. Farko dai ina ganin yana da alaka da rashin ilimi. Rashin ilimi in the sense that baka ma san kai ne matsayin da Allah ya baka ba, ko baka san matsayin ita macen da Allah ya bata kuma ya mallaka maka ita ba
shirin domin iyali ya kuma tabo batun yunkurin mata a jamhuriyar Niger na shawo kan matsalar tsaro da ta ta'addaba mata da kananan yara Nana Jude Haruna Mati yan majalisar dokoki a jamhuriyar Niger ta bayyana abin da ya sa matan suka dauki wannan matakin a hirarsu da wakilinmu Sulaiman Mani Barma
kullun in kaji an ce ana yanki da akwai yanki wanda babu tsaro cikin shi to in dai har ana tsoron wani abu a sa wannan ciki na cewa irin halaye ne al'umma take shiga wanda ko shakka babu in muka boye koko muka yaudari kanmu da kanmu muka rige mun cuci kanmu da kanmu shi yasa kuke ganin cewa da an ce dai akwai wani wurin da baya da tsaro to ba kashe mutane kadai bane tashin hankalin da al'umma take shiga ciki wannan ma bangare na irin cewa kwaɗe da ake ma mata wani hali ne wanda ake shiga wanda shi din in an mutu an san an mutu ma gashi abinda hukuncin da mutun ya samu amma shi wannan aikin na kwaɗe Allah kadai ya san yanayin da mace take shiga lokacin da ya same ta sannan kuma Allah kadai ke iya fidda ta cikin kanye saboda bayan haka ta auku da ita duk irin aikin da kake da shi musamman mu ayyukan misali in ba ku misali kungiyoyi masu kula da irin haƙƙin mata da sauransu babu abin da muke iya mata sai mu kawo mata irin agaji na farko akan lafiyarta sannan kuma irin kididdige ta irin kan cewa bakin yanayin irin wulakancin da ta fuska irin me ya same ta akan ko lafiyarta ko hankalinta da sauransu bayan shi ba wani abin da muke iya gogewa wani tambari ne wanda ta iya zama da shi a rayuwa kuma sai kawai irin mahita irin ta Allah za a sanin ya za ta kasancewa kenan abu ne na asha wanda gaskiya abu ne wanda kamata yi cikin tsare-tsare a tunkare shi ko da yake buya gare shi amma kafin ake aukuwa a ciki
kamar yadda aka riga aka sani idan tashi-tashin hankula suka tashi akan fuskantar irin wannan abubuwa Niger ma ana fama da wannan matsala a yau
ai kamar wani abu ne na gani na ce rashin kwanciyar hankali ta gadi wannan in ka diba in ma baya za mu komowa irin yakin da muka hisani ko kowa karanta ma a matsayin mu a ce na ɗan Niger ai har boko muna karatun yakin duniya na farko yakin duniya na biyu sai kuma irin tashin nan tashin hankali da suka kawo canjin yanayi a rayuwa ta duniya duka gaba daya zaga cewa ai ba a taba tahiya ba a ce ga yakin nan an karance shi tun farko har ƙarshe in za a diba gaba-gaba abinda yau kana a cikin yakin zaka gane an kawo irin shi zan ba da misali irin da yawa wanda muka gani ko zaka diba kafafun yaɗa labaru zaka cewa yau ana shari'a suwa ne da lokacin da aka yi tashin hankali kaza suka yi mamata kaza yau ana shari'a kuma abun tashin hankalin zaka cewa bangaren biyu ne ba zaka cewa za a iya samuwa su waɗanda suka kawo hari su suka yi mamata illa to abun haula idan mata suka shiga an taba zawwa koko an zo wani lokaci su ma waɗanda ake tunanin su kare matan an samu yanayi da dama wanda su ma san auka cikin irin wannan aikin wanda sai ma mu tambayi kanmu in an zo wani lokacin ni ke faruwa ne a matsayin mu na ɗan adam me ya kamata mu yi sannan kuma tabbas a Niger ko da yake abu ne wanda ai wani bi mafi aksari ba a san a bayyana a dunkule yake amma in ta yi kamari kamar wanda muka shi a kwanakin baya da ya wuce dole ne a fuddo wannan zancen kuma dole ne ya hito akan cewa yau a cikin yanayin rashin kwanciyar hankali da ke faruwa ko a Niger ma akwai irin wannan kwaɗe da ake yi kenan mu boye ma kanmu tuta ma kanmu ne sannan kuma yin magana ba ai bane dan a tada al'umma hankali koko ai wani zanga-zangan da sauransu a'a yin magana yana ba mu damar mu gane shin ga matsala hauta abu ko sannan kuma wani mataki ya dauke kamata saboda mu tunkare ta insha Allah
to bayan rasuwar Osinachi dai kotu ta tuhumi mijinta da laifuka 23 da suka jibinci cin zarafi a cikin gida da kuma kisan kai yayin da mata a jamhuriyar Niger kuma suka kudir aniyar ci gaba da fafutukar ganin an dama da su a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ke sa ana yawan yi wa mata da dama fyaɗe idan ta kama za mu sake waiwayar waɗannan batutuwa a shekara mai kamawa da izinin Allah muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da kuma Sulaiman Mani Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar waɗannan shirye-shirye da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwa da muka tabo a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2022 da ke karewa a shafinmu na internet viewhausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri.
Wadi ko kan wadi. In yi shiru ko yi magana.